Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da FM Nomad da Dalil FM da tashar Mutabiyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin a wannan hantsi na talata. Murtala Faruk sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa yawan hare-haren 'yan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna a arewacin Najeriya ya sa ɗaruruwan jama'a yin gudun hijira domin neman mafaka da tsira da rayukansu.
Haka barayin suka sami suka yi ta harbin sojojin nan. Yanzu ba wani zamin tsaro gaba ɗaya, kowa ta shawuru. Duka mutane gaba ɗaya ƙauyuka guda 7 sun koma garin Buruku.
Za mu kawo muku shirin da rashin tayi, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Kana kuma ku ji wasu daga cikin sakonnin sauti da kuka aiko mana. To amma fa duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Zanga-zanga kin jinin gwamnati ta sake kunno kai da yammacin jiya Lahadi a kasar Iran wadda ke shiga wuni na biyu na kalubalantar rududdin sojin kasar wanda da farko ta musanta daga baya ta amsa harbo jirgin fasinja na Ukraine bisa kuskure wanda ya kashe mutane da suka kai 176 da ke cikin jirgin. Suna ƙarya cewa Amurka ce abokiyar gabanmu amma makiyanmu suna nan cikin ƙasar, in ji wata ƙungiyar masu zanga-zanga a wajen wata jami'a a Tahiran. Hotunan bidiyo sun nuna masu zanga-zanga a wasu wurare a cikin babban birnin da wasu biranen Iran. 'Yan sandan kwantar da tarzoma saye da baƙaƙen kaya da hulunan kwano sun fatsama shahararren dandalin Azad da ke kudancin tsakiyar birnin da wasu muhimman wurare. 'Yan sandan sun fita da mesar ruwa da kulake da wasu makamai domin nuna wa hukumomi masu zanga-zangar, amma babu wani rahoto dandadan akan ko 'yan sandan sun afka wa masu zanga-zangar. Ana shirye-shiryen gudanar da bukin cika shekaru 75 da kafa Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da ƙungiyar ta duniya take ƙara yin rauni wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro. An kafa Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 24 ga watan Oktoba shekarar 1945 bayan yakin duniya na biyu domin daƙile wani yakin. Kasashe 51 da suka kafa majalisar suna sa ran sabuwar kungiyar za ta yi nasara fiye da tsohon kungiyar ta kasashen duniya, wato ta League of Nations, wacce ta gaza wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. Fabrizio Hochschild shi ne mai bada shawara na musamman ga shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya a kan shirye-shiryen bukin na cika shekaru 75. Ya ce majalisar ta yi rauni akan ayyukanta, amma ya shaida wa muryar Amurka cewa da babu Majalisar Ɗinkin Duniya da yaƙe-yaƙe za su yi yawa fiye da yanzu. Ya kuma ƙara da cewa majalisar ta yi ƙoƙari wurin daƙile rikici tsakanin manyan ƙasashen duniya. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen Larabawa da ma ƙungiyar Tarayyar Turai suna kira ga bangarori masu yaƙi a Libya su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ta fara aiki a jiya Lahadi. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan, wanda suke mara wa bangarori daban-daban baya, sun shafe mako suna kira da a tsaida yarjejeniya. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya buƙaci bangarori masu gaba da junansu su mutunta shirin tsagaita wutan, kana kuma su yi ƙoƙarin sasantawa. Jakadun ƙungiyar Tarayyar Turai a Tripoli sun aike da sanarwar haɗin gwiwa suna roƙon 'yan Libya da su aje makamai su sasanta muhimman batutuwan siyasa da na tattalin arziki kuma da na tsaro domin su kawo ƙarshen yaƙi da ke tsakaninsu wanda waɗannan batutuwa ke haddasa su. Suko kasashen ƙungiyar Larabawa suna ƙara ƙaimi ne wurin kawo ƙarshen wurin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin abokan gaba na Libya, kana su kwantar da duk wani tashin hankali da ke tsakanin su, kuma su amince da juna yadda za su tabbatar da shirin tsagaita wuta mai dorewa. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilan Amurka wato Nancy Pelosi sun cecceki juna a jiya Lahadi, yayin da shari'ar da majalisar dattawa za ta yi akan batun tsige shugaban ke karasowa. Shugaban na Amurka ya kira Nancy Pelosi, wacce ta ruwa ta yi tsaki akan batun tsige shi a majalisar wakilai mai rinjayen Democrat mahaukaciya Nancy, wato Crazy Nancy, kafin ita ma ta fada wa shirin This Sunday na ABC News cewa an tsige Trump har tsawon rayuwarsa, ko da kuwa shari'ar majalisar dattawan ta zo ƙarshe. A watan da ya gabata ne dai majalisar wakilai ta tabbatar da wasu kudurori guda biyu akan tsige shugaba Trump, wanda ke da nasaba da yunkurin tirsasa Ukraine ta gudanar da bincike domin amfanin kansa, lamarin da ke zama yin amfani da ofishinsa ta yadda bai dace ba, kuma ya yi kokarin hana majalisa yin aiki na binciken hudunsa da ƙasar Ukraine.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yawan hare-haren 'yan bindiga a yankunan ƙananan hukumomin mulkin Cukun da birnin Gwari na jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ya sanya ɗaruruwan jama'a barin gidajensu domin neman mafaka da kuma tsira da rayukansu. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya duba mana wannan lamari, ga kuma rahotonsa.
Yanzu haka dai garuruwan Udawa da birnin Gwari na cike da 'yan gudun hijiran da suka fito daga wasu garuruwa da ke kewaye. Kwanaki kaɗan da ƙone wasu motoci na jami'an tsaro guda biyu da ɗaya daga cikin al'ummar yankin, Malam Umar Ilyas ya ce 'yan bindiga ne suka ƙona su.
Mu karan kanmu wannan abu ya ba mu tsoro, ba mu taɓa ganin bala'i irin wannan ba. Tsakanin Uduwa zuwa wani ƙauye ana tsarafin anguwan Yako, kawai sojoji ne suke da mota irin ta yaƙi ɗin nan mai juyawa da kuma wata iris guda ɗaya. Haka bala'in suka same su suka yi ta harbin sojojin nan, suka yi so ƙona wannan mota mai jigida, so ƙona kuma iris guda ɗaya. Motan tana nan a kan titi, suna nan guda biyu, yanzu ba zan yi su ba. Yanzu ba wani jami'in tsaro gaba ɗaya, kowa ta sha wuri. Duka mutane gaba ɗaya ƙauyuka guda bakwai sun koma garin Burku. Duka
an ce jami'an tsaro sun samu a wuraren nan.
Babu da jami'an tsaro, ana faɗi ne kawai, inda yake ake tsayawa daga bakin Burku ne zuwa Kaduna kawai nan ne. Amma tun daga Uduwa har birnin Gwari ba jami'an tsaro. Sai ka je birnin Gwari za ka ga sojoji a cikin gari, ga sanar ba kaman jan ba Jos.
Kuna ganin kaman mutane nawa ne 'yan gudun hijiran nan?
'Yan gudun hijiran nan gaskiya sun kai kaman zuwa 4,000 a Burku. Sai kuma akwai wani gari can Uduwa, akwai ƙauyuka kaman kusan 20 da na Cikun, da na wani yankin birnin Gwari, da na yankin Neja. To duk su kuma suna Uduwa ne gaba ɗaya. Bayan sun gana su yankin gona. Akwai masallatai juma'a kaman gari guda 7, yanzu ba sallan juma'a a garin gaba ɗaya sun kori mutanen.
Me kuke so a muku?
Abinda muke so gwamnati da taimaka mu wannan yanki da jami'an tsaro, kuma gwamnati shiga da gaske, kuma ta nemi 'yan yankin. Ba haka na aika magana a rediyo ba, a fito ne a yi aiki. Domin ba haka ba mu san wannan damina mai zuwa ba, domin noman zai gagara fa.
Wasu daga cikin 'yan gudun hijiran da ke kwana a wani gidan mai a garin Burku sun bayyana halin da suke ciki yanzu.
To ranar Asabar da safe muka ga waɗansu 'yan ta'adda suka haɗu wajajenmu, sannan suka zo suka dinga harbe-harbe, suka kashe wasu, suka kama mutum sama da 50 wanda suka kama suka yi kinafin ɗinsu a nan garin Bada. Da Fulani ne suka kama, suka ce ɓangaren Gwarawa sai an ba su miliyan 100, haka su ma ɓangaren Fulani za a ba su miliyan 100.
Sunana Azima, ranar tsiro ido sun zo sun wuce mu da sassafe, ranar Asabar da safe sun je ba da sun yi abin da za su yi, sun kwakwaso mutane sun kashe na kashewa.
Ana Hafsat. Gaskiya yanzu ya mun shiga halin matsala tun da dai abin da ya yi a hankali. To garuruwa ai dole mu baro saboda ba za su zauni mana ba.
Abubakar Iyad, gaskiya ba daɗi tun da mu ainihin zuwan su uku garinmu. A yanzu nan bayan mun jima ɗauko kayan suka ƙarfafa hanya yanzu nan. Yanzu akwai mutum wajen 52 da suna hannunsu.
To kowane mataki gwamnatin jihar Kaduna ke ɗauka game da wannan barazanar da ke sa gujin hijira? Malam Samuel Aruwan shi ne kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Iya kusan sati ɗaya jami'an tsaro, sojan sama da ƙasa, da kuma sauran jami'an tsaro, 'yan sanda da 'yan sandan ciki, ana nan ana aiki babu kama hannun yaro a duk waɗannan a wuraren da muke da wannan matsalolin. Kuma abinda ma muka fi maido da hankali shine tinkarar wurare ko kuma tudunman tsira inda wa'annan mutanen suke.
Akwai wasu waɗanda suka ce kun zuba jami'an tsaro iya jami'an tsaro amma mafi akasari suna cikin gari ƴan ƙauyukan nan ba kowa.
Kasan kaman wannan magana da ake da cewa ruwa da ya juke ka shine ruwa. Kasan so tari idan mutane suna cikin wani hali ba za ka hana su magana ba. Kuma idan mutane na cikin matsatsi na tsaro ba abin da ma ba za a iya.
Kokarin jin ta bakin rundunar sojan sama da ke Kaduna waɗanda aka ce motocinsu ne aka kone dai ya ci tura. Amma dai mai magana da yawun rundunar na ƙasa baki ɗaya Air Commodore Ebikunle Daramola ya fidda sanarwa. Inda ya ce ba ta kashe aka yi inda sojojin sama suka kashe ‘yan bindiga yayin da suka rasa soja guda ɗaya. Isa Lawli Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kwa gaida Isa Lawal Ikara, za mu kawo muku shirin da rashin tayi, to amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar ta Bello dan sha biyu wa mako. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu rare, assalamu alaikum. Shirin ne yau na dauke da fashin bakin masana dangane da hasashen makomar tattalin arzikin Najeriya wannan shekara ta 2020 da muka shiga. Sunana Mahmud Ibrahim Kwai, zan ja ragamar shirin.
Bone Alhaji sani jama'a inna yaka gaggawa na sami kuɗi mai fari na sara har sun kauri ba ajararu ba zakar ki sai in kashe daga hanya mai kyau.
Masurare yunkurin shugaba Buhari na ciwo bashin dalar Amurka kusan biliyan 30 daga kasashen ƙetare. Shugaba da rufe kan iyakokin Najeriya na tsandauri, sabon tsarin albashi ga ma'aikata, ƙarin kuɗin wutar lantarki da na haraji, yunkurin samar da kuɗaɗen bai ɗaya na eco a nahiyar Afirka ta yamma, da kuma yiwuwar tashin farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya, biyo bayan tsokane-tsokanen faɗa tsakanin Amurka da Iran. Duka na daga cikin manya kuma muhimman al'amura da za su haska alƙiblar makomar tattalin arzikin Najeriya wannan shekara ta 2020. Dangane da haka ne wannan fili ya shirya tattaunawa da masana a fagen tattalin arziki, siyasa da kuma shugabanci domin fashin baki akan wannan batu. Masu rare, muna tare da Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, da Malam Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki a kwalejin nazarin tattalin arziki da lamuran mulki ta Kano. Kuma shi Malam Lawan din ne zai bude mana labaran shirin a yau.
Assalamu alaikum. Shi tattalin arziki ya dogara ne kacokan daga yadda masu jiya tattalin arzikin tsakanin shugabanni da 'yan kasuwa da masu masana'antu, wanda kuma dukkan tafi da shi ya danganta da gwamnati. A shekarar da ta gabata, tattalin arziki ya yi ƙasa sosai saboda an samu yawaitar rashin aikin yi da rashin kyakkyawan tsaro da rashin wuta da saukar farashin mai, wanda waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai zama da cewa sun taɓa tattalin arziki da aiwatar da waɗansu ayyuka da gwamnati ta so ta aiwatar a cikin wannan shekara. Saboda haka manazarta, musamman kamar Bankin Duniya da suka yi hasashen cewa wato tattalin arzikin ƙasar na shekara 2020 ba zai zama ya fi na shekarar da ta gabata ba, wato dugo biyu da dugo hudu a matakin hawa. So abinda ke suke tunani kafin ya warware zai shiga sai kaman 2021. To amma kuma sai ana cikin wannan
saboda waccan na kasu da aka samu ta 2019.
To amma kuma sai wani abu izo bayan wannan magana da aka yi ta a cikin wato watan da ya gabata na Disamba. To sai kuma izo mana wani abu kaman wanda ka bayyana, wanda ita Najeriya tattalin arzikinta kusan ya dogara ga irin mai da take sayarwa a kasuwar duniya, wanda shi yanzu take kokawa izo mana katta dogara ka cokan ta hanyar samun kudin shiga ta hanyar mai kawai, wato sai amfani da wayansu hanyoyi na sana'antarwa wanda zai daga wato tattalin arzikin ya sa mutane su samu aikin, ya su samu damar da su ba wa gwamnati su biya harajin ta yaukaka ta samu wadansu hanyoyi. To amma a duk hakan sai ya zama cewa wannan rigima ta duniya, ita rigimar duniya wato tana sawa farashin kayayyakin duniya ko su daga ko su sauka, musamman wato abu biyu zai sa farashin mai ya daga a duniya, wanda zai ta nan wajen zai taimaka Najeriya. Abu biyu ku shine, na daya tsokana ta rigingimu da yake manyan kasashen duniya tsakanin America da Iran, wanda ba su biyu zai taba ba. Iran tana da kasashen da suke goyon bayan ta kamar su Russia da China da su Korea, sannan kuma ita America tana da karfin kanta. Wannan rigingimun cece kuce din da za su kuro ya isa harba farashin mai daga dala daga kusan dala 50-60 da yake zuwa dala 100, wanda idan kuma aka fara wato tsokanin yayin nisa zai iya kawo sama da dala 150, wanda kaga yana magana cewa Najeriya za ta samu rarar kuɗin da zai shigo sama da dala biliyan 2 idan hakan ta kasance. Daya kenan. Na biyu, yanayi da aka sake samu wato na sanyi, wanda kusan a Najeriya ma an ga wannan, wato shi yanayin sanyi yana sa buƙatar makamashi a ƙasashe masu sanyi, waɗanda kuma su ne ƙasashen Turai da na Amurka, wanda kuma sun suke fi amfani kusan sama da kashi 50-70 na makamashin duniya a waɗannan ƙasashe masu masana'antu, da kuma tattalin arzikinsu ya dogara ga waɗannan makamashi, su suka fi buƙatarsa. Saboda haka idan wannan yanayin ya canja, aka yi faffaɗan sanyi da irin wanda yake kamar na kankara a kasashen nan, saboda haka wannan darajar mai shi ma za ta ƙaruwa. To waɗannan abubuwan sai ya zama da suna ƙoƙarin su canja tunanin yadda ake kallon tattalin arzikin ƙasar da zai kasance a 2020
ita Najeriya.
Saboda in wannan abubuwan suka samu guda biyu, ko yanayin wato abinda ake kira yanayin sanyi da yake kokarin canjawa, ko kuma a yanayin yaki da yake neman zuwa
wacin
tsokana da ake, to waɗannan guda biyu za su harba farashin mai. Idan suka harba farashin mai, zai zama na Najeriya za ta samu waɗansu kuɗaɗe. A waɗannan kuɗaɗen idan aka samu kyakkyawan wato abinda ake kira shugabanci na gari, ba a bar shi ya zirare ba, wato zai taimaka musamman yanzu da gwamnati ta damu akan cewa sai mata ci bashi domin ta yi abin da ake kira economic big push, irin wanda da kasashe suka yi na China da sauransu, wanda lokaci ɗaya su hankada su tunkuɗa shi tattalin arzikin ya yi tafiyar goron zagi ya ɗaga gaba ɗaya. Kuma wace irin ɗagawa ce? Ɗagawa ta yadda za a samar da abubuwan more rayuwa, wuta da hanyoyi da sauransu, waɗanda su ne za su ba da tafarkin zuba jari, wanda zuba jari shi ne zai ba da hanyar da za a samu mutane aikin yi, ta nan ne za a samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a ƙasar.
To Dr. Sa'id Ahmad Dukawa, ka ji abin da Malam Habibu ya yi magana wasu lamura guda biyu, bayan ma ita Najeriya ta yi maganar kasafinta na triliyan goma da motsi, an sa hannu watakila yanzu an fara ma'aiwatarwa a bisa hasashen da ta yi ne da za ta dinga samun kuɗaɗe, musamman tun da an dogara ne da shi wannan batun cinikayya na mai. Ga abubuwa sun taso tsokanar Amurka da Iraki, an ce za su iya zama ta goma shi ta wannan fuska a wurin Najeriya. Sannan batun sanyin nan ma da ya zo da wani sauyi na musamman, bukatar makamashi kamar yadda ya bayani za ta wato motsa. Ya ce an samu shugabanci na gari zai iya zama alfanu. Wai wannan shugabanci na gari yaya za a same shi, tunda dai masu rike da madafin iko ne yanzu suna nan, su ne kuma suka shirya kasafin nan.
An riga an zaɓe su ba, suna zaune akan kujerar mulki daram. To shugabanci na gari yana ta'allake da wato tsare-tsaren gwamnati da wato a turanci ake kira policy, da wato aikace-aikacen ta wanda a turanci ake kira programs, wanda ake yin sa da yau da kullun, da kuma jifa-jifa kamar na kasafin kuɗi din, wanda yake haska alƙiblar ina ƙasa ta dosa ko kuma ina shugabanni suka dosa. Idan wato sun maida hankali wajen wato yaya za a samarwa ƙasa sauƙin rayuwa, to shikenan sai ka ce shugabanci na gari ya samu. Amma in suka maida hankali akan yaya gwamnati za ta samu kuɗi, da kuma yaya mutanen gwamnati za su samu kuɗi, to shikenan ka rasa shugabanci na gari.
To tunda ga waɗannan damammaki da aka ambata, watakila ba a ma hasashen su ba, kawai zuwa suka yi bayan an samu sabuwar shekara. Ya kake gani ya kamata su amfani da waɗannan damammaki domin wanzar da wancan buri?
To ka san sun riga sun yi kasafin kuɗi kamar yadda ka faɗa tun farko, kuma da yawa daga cikin sa an dora shi akan zato da kuma ƙoƙarin ciyo bashi. To idan wannan riba ta tabbata ta rikicin da ake a gaba ta tsakiya, hanya mafi sauƙi da za su yi abin nan shine su haƙura da magana cin bashi, su yi amfani da wannan rarar kuɗi. In kuma yarjejeniyar cin bashi ta riga ta yi nisa an ci, to su zo su kalli wato wannan ƙarin da za su yi, ya za su raba shi wajen ƙoƙarin biyan tsofaffin basussuka da kuma aiwatar da aikace-aikace a ƙasa waɗanda za su samar da ayyukan yi. Shikenan sai zaman an ci riba. Amma in suka kashe kuɗi akan abin da yake wato small allowance suke cewa consumption, wato kawai a cinye a ciki, kamar a ce shikenan kawai kuɗin su tafi a ƙarin albashi kadai, ko su tafi a gyaran ɗakunan majalisa, to shikenan an tafka asara. Amma in suka yi akan abin da zai haɓaka aikin noma, ya haɓaka sufuri, ya haɓaka wato harkar ilimi da lafiya, to shikenan yanzu ne sai ka samu gwaiwar
masarare. A nan za mu dakata a shirin na yau, sai kuma makon gobe za mu ci gaba da zuwa a madadin bakinmu da Tasiru Ahmad Dukawa da Malam Lawan Habib Yahaya, Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To a halin yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya.
Zamu fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu karin ran yan sanda a jihar Sokoto ta baza da karin yan sanda kimanin 1,000 da za su sa ido da kuma tabbatar da tsaro a yanda ake tsamayin sakamakon hukuncin kotun kolin Najeriya game da zaben gwamna a jihar ta Sokoto. Kwamishinan yan sandan jihar Sokoto Ibrahim Kawoje shine ya shaidawa jaridar The Punch wannan labari. Dan takarar jam'iyyar APC Alhaji Ahmed Aliyu Sokoto shine yake kalubalantar zaben da aka yi wa gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jam'iyyar PDP. Sai kuma jaridar The Cable da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta yana cewa sanannen lauyan nan Femi Falana ya bayyana cewa iyalan shugaban kasa Muhammadu Buhari ba su da ikon amfani da jirgin fada shugaban kasa domin gudanar da wasu ayyuka na kashin kansu. Falana dai yana mai da martani ne game da hotunan da aka yada na daya daga cikin diyar shugaban kasa Muhammadu Buhari Hanan Buhari inda ta sauka a jihar Bauchi take gudanar da wasu ayyuka da ake gani na kashin kanta ne wato na daukan hotuna a wani biki da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Bauchi. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin jihar Kaduna Ahmed Nasiru El-Rufai ya bayyana cewa ba zai saki Sheikh Ibrahim Azzazaki ba a wata hira da ya da kafofin yaɗa labarai a jihar ta Kaduna. Gwamnatin Nasiru El-Rufai ya bayyana cewa Sheikh Ibrahim Azzazaki yana tsare ne bisa umarnin kotu kuma zai ci gaba da fuskantar shari'a dangane da fargaba da kuma tashin-tashina da ya jawo wa al'ummar jihar Kaduna fiye da shekaru 30 kenan. Ita kuwa jaridar daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na ci gaba da nazari da kuma bibiyan matakin da jihohin yammacin Najeriya shida suka dauka na kaddamar da wata kungiya da za ta tabbatar da tsaro a yankin da suka yi wa lakabi da suna Operation Amotekun. Ministan Shari'ar Najeriya Alhaji Abubakar Malami shine ya shaida wa jaridar Dizde hakan. Bangi Jibrin Rai Amurka daga Lagos.
Sai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin Madorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya musamman waɗanda suka gama karatun boko suke jira gwamnati ta dauke su aiki domin ya zama shine abin dogaro. To al'ummar ƙasa ta Najeriya, yan boko, ya kamata mu nema wa kanmu sana'a maimakon dogara da gwamnati ta dauke ka aiki domin ya zama ita ce hanyar neman abincinka.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Shebaka Auren Auta ɗan Albasa Katsina Taranci a Najeriya. Ina so in kira ga gwamnatin jihar Katsina da sakataren gwamnati Dr. Mustapha Iuna. A lokacin taimaka ta farko 2015, bazan manta ba, suna kamfe ɗin suka ce insha Allah da sun hau mulki za su rufe wannan ƙanan kurmi da aka yi an daba hana ta ci ba, za su zo su zaɓe domin talaka na yake samun sha na yake samun ci na yake gani a ƙasa. To amma mai girma gwamnatin an hau mulkin nan kusan shekara 5 kenan. Har yanzu an sa kantomin yanzu na an hidda su da kina kone kuka alƙalin da kansu ka kamanta ka cewa duk jajirin nan ba yan koren da ya kawo ka ƙuri'a da kina kone kuma zaɓen ƙarin komi har yanzu ba a yi shi ba. Muna kira gwamnatin jihar Katsina adalci da shi Dr. Mustapha Iuna sakataren gwamnati, ya kamata su fito su yi bayani a kan ƙarin komin jihar Katsina. Da fatan za a duba wannan al'amari. Mai magana Bishir Baka Auren Auta ɗan Albasa Katsina Taranci a Najeriya.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babangaza mai Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi magana ne game da wasu maganganun da ɗan jam'iyyar APC suke cewa Muhammadu Buhari ya bidiro da wasu ayyuka na ci gaban ƙasa amma waɗansu su ne masa yakon ƙasa. To tambaya ta ga APC da suke cewa ana yi wa Buhari zagon ƙasa game da wasu ayyuka, shin su waye suke mai wannan zagon ƙasan? Yan cikin jam'iyyar ne suke masa zagon ƙasan ko kuma waɗansu ne daga ban suke gefe suke masa zagon ƙasa?
To lokaci ya yi kuma da babu ya kuma makeri zai dawo da labarai a takaice.
Gangan kingirin gwamnati ta sake kuma kayayya da yammacin jiya Lahadi a kasar Iran da ke shiga wuni na biyu na kalubalantar rundunonin sojin kasar, wacce da farko ta musanta daga baya kuma ta amsa wato harbin jirgin fasinjan Ukraine wanda ya kashe mutane 176. ana shirye-shiryen gudanar da bukin cika shekaru 75 na kafa Majalisar Dinkin Duniya, yayin da kungiyar ta duniya take kara yin rauni na tabbatar da zaman lafiya.
To da wannan muka zo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin na hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu ka madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Baba Yakubu Makeri, kuma inji wa umbar umuni Solomon Abu, sai kuma injiniyan mu Jim Cook. Murtala Faruk Sanginna daga Washington DC ke sallama. Ma'assalam.